dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halicci talikai abin yabo a koda yaushe ya kwadaitar da masu imani akan kauna kusanci da jituwa ya gargade su akan gaba yanke zumunci da husuma kuma ina shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mai yawan baiwa mahaliccin sammai da kasai ma abocin girma da daraja kuma ina shaidawa lallai shugabanmu annabi Muhammadu bawan sa ne kuma manzonsa annabin rahama manzon shari'a da aminci tsira da aminci subata a gare shi da alayensa da sahabbansa masu girma bayan haka ya ku bayin Allah ku tsoraci Allah ubangijin talikai saboda wannan ne wasiyar sa ga mutanen farko da na karshe Allah ya ce kuma lallai ne hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka baiwa littafi gabanin ku da ku cewa ku ji tsoron Allah ya ku musulmi abu ne sananne cewa mutane tunda aka halicce su suke da bambanci a cikin dabi'u abubuwan sha'awa da abubuwan da zukatan suke so daban-daban kamar yadda basu zama daya ba a cikin dabi'un su siffofin su da yanayin su zaka samu wasu su masu sauki ne masu taushin hali masu saukin mu'amala wasu kuma daga cikin su masu fushi ne masu kaushin zuciya masu busassun dabi'u masu tsanani wasu daga cikin su kuma suna tsakanin waɗannan an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda daga Annabi tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya ce mutane ma'adanai ne kamar ma'adanan azurfa da zinari don haka mafifita a zamanin jahiliya to su ne mafifita a musulunci idan sun yi karatu an karbo daga Abu Musa al-Ashari Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya ce Allah ya halicci Annabi Adam daga wata damka da yayi daga dukkanin ƙasa don haka sai ƴaƴan Adamu suka zo gurgurdan yanayin ƙasar sai daga cikin su akwai ja da fari da baki da wanda ke tsakanin su da mai sauki da mai tauri da lalatacce da mai kyau da wanda ke tsakanin su kuma tunda yake ba makawa mutum ya rika cudanya da mutane yayi mu'amala da su to ya zama daga cikin fiqihu da hikima ya kamata musulmi ya kasance mai hagen nesa kan yadda zai yi mu'amala da mutane daban-daban ta hanyar da ta dace da yanayin su anan akwai tabbatattun ka'idoji ginshikai da ake bi da gogewa mai amfani wajen rayuwa da mutane cudanya da su da mu'amala da su waɗanda ya kamata mutum ya sani kuma ya kiyaye Abu na farko kamar yadda kuka sani ya ku bayin Allah cewa lallai mu muna mu'amala ne da mutane irin mu ba ma'asubai ba suna yin daidai suna yin kuskure rafkanuwa da mantuwa haka kuma rauni na samun su irin abubuwan da babu wanda zai iya kubuta daga gare su idan ka fahimci abin da ya gabata to ga wasu ka'idoji ya ku bayin Allah da ake bukata wajen mu'amala da mutane ta yadda ake cudanya da su yadda ya dace daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki ka riki abin da ya saukaka kuma kai umurni da alheri kuma ka kauda kai daga jahilai sa'adi Allah ya masa rahama ya ce wannan aya ta tattara kyawawan halaye da dabi'u da za a yi tare da mutane da abin da ya kamata a yi wajen mu'amala da su don haka abin da ya dace a yi wurin mu'amala da mutane shine a rike abin da ya saukaka wato abin da zukatan su suka yi kyautar su da abin da yayi musu sauki wurin aiwatarwa na daga ayyuka da dabi'u kada a dora musu abin da zukatan su ba za su iya hakuri da shi ba daga halayen su bari dai ya kamata mutum ya kasance yana gode wa kowa da abin da ya fuskance shi da shi na zance ko na aiki mai kyau ko sabanin haka ya yafe kasawar su ya kawar da kai daga gazawar su baya girman kai ga karami saboda kankantar sa ko mai tawayar hankali saboda tawayar sa ko talaka saboda talocin sa yana mu'amala da kowa da sassauci da fuskantar abubuwa kamar yadda ake bukata da kuma yadda zai dadada musu rai kuma kai umurni da alheri ma'ana kai umurni da duk wani zance mai dadi da aiki mai kyau da halayyar kamala ga na kusa da na nesa ka sanya abin da zai fito daga gare ka zuwa ga mutane ya zama karantar da ilimi ko kwadaitarwa akan wani alheri kamar sada zumunta ko biyayya ga iyaye ko sasanta tsakanin mutane ko nasiha mai amfani ko ra'ayi na daidai ko taimakekeniya akan aikin kwarai da takawa ko tsawatarwa daga munanan abu ko nuni zuwa ga samun wata maslahar addini ta duniya addini ko ta duniya kuma saboda babu makawa daga cutarwar jahilai sai Allah ta'ala yayi umurni da kawar da kai daga jahilcin su kada ka fuskance jahili da irin jahilcin sa saboda haka duk wanda ya cutar da kai da maganar sa ko aikin sa to kai kada ka cutar da shi wanda ya hana ka kada ka hana shi wanda ya yanke maka zumunci kai kada ka yanke masa kuma duk wanda ya zalunce ka to kai masa adalci ya ku bayin Allah daga cikin ka'idoji da ake bi cikin mu'amala akwai fadin Allah kuma cewa bayina su fadi kalma wacce take mafi kyau lallai ne shedan yana sanya barna tsakanin su lallai ne shedan ya kasance ga mutum maki bayyananne sai Allah ta'ala ya umurce mu da fadin magana mafi kyau da kalma mai dadi a cikin maganganun mu da muhawarorin mu domin idan ba mu aikata hakan ba to lallai shedan zai sanya barna a tsakanin mu ya fitar da magana zuwa aiki ya haddasa sharri da husuma da yakar juna kuma su mutane ya kai bawan Allah ababe daban-daban na samun su kuma wasu suna cikin karo da wasu halaye mabambanta na daga shagulgula rauni mantuwa rashin lafiya girma da wasun su waɗanda ka iya yin tasiri akan halin su da dabi'ar su saboda haka ka kyautata musu zato kuma ka guji yin hukunci akan maganganun su da ayyukan su ba tare da bincike ba da sanin dalilan su ba don komai ba saboda shedan na iya iyakacin kokarin haifar da kiyayya da gaba tsakanin mutane mai yuwa ne ya sanya barna a tsakaninka da dan uwanka har ka yi masa mummunan zato bayan wani al'amari ya faru tsakanin ku kamar idan bai taimaka ma da abinda ka nema a wurin sa ba ko kuma bai ba da kulawa da abinda ka roke shi ba ko bai amsa gayyatarka ba ko bai yi tambaya akan ka lokacin rashin lafiyarka ba ko bai amsa wayarka ba ko sakonka ko bai gayyace ka walimar aure ba da makamantan su ko an azurta ka da wata kyauta amma bai taya ka murna ba ko ya hadu da kai amma bai yi maka sallama ba ko ya ganka a wata majalisa amma bai waiwaye ka ba ko ya yi maka alkawari amma ya saba alkawarinka ko ya yi maka magana akan wani abu ko ya takura maka ko wani waɗannan daga cikin lamurra a babin adalci da suke da sauke nauyi kada ka sake ka gina kudurcewarka akan rudu da zato ka wayi gari kana kiyayya da abokinka kana kaurace masa sakamakon abinda a fili batanci ne a gare ka daga wurin sa a abinda ya kamata shine kai gaggawar fitowa fili ka tambaye shi dalilin da yasa ya aikata abinda ka gani har sai hanzarinsa da manufarsa sun bayyana gare ka kuma ka samu kwanciyar hankali wani mai hikima ya ce ka tsahirta kada kai gaggawar zargin aboki ta yiwu yana da uzuri alhari kai kana ta zargi ya ku bayin Allah daga cikin gaidoji masu girma wurin mu'amala da mutane akwai fadin Allah ta'ala ka tunkuɗe cuta da abin da yake mafi kyau sai ka ga shi wanda akwai kiyayya a tsakaninka da shi kamar shi ma'aboci ne masoyi ma'ana ka tunkuɗe wautar mutane da jahilcin su da hali mafi kyau da haƙurinka ka tunkuɗe jahilcin wanda yayi maka halin jahilci da yafiyarka ka tunkuɗe munanawar wanda ya munana maka da haƙurinka ka tunkuɗe cutarwa wanda yayi maka ta'addanci domin lallai kai idan ka fuskanci munanawar su da kyautatawa kuma ka fuskanci mummunan ayyukan su da nagartattun ayyuka za su bar mummunan ayyukan su kuma su juya daga kiyayya zuwa masoya ya ku bayin Allah daga cikin abin da zai iya shiga ƙarƙashin wannan ka'ida shine lura da abin da ya dace a yi wa wanda fushinsa ya tsananta bai iya mallakar kansa ba kuma ya rika fadin abinda bai sani ba kuma bai fahimta ba Ibnul Jauzi Allah ya ji kansa ya ce duk lokacin da kaga abokinka yayi fushi kuma ya rika fadin abinda bai dace ba bai kamata ba da kulawa ga abinda yake yi ba ko ka kama shi da shi domin halin da yake ciki kamar halin mai maye ne bai san abin da yake gudana ba kai dai kai hakuri da kaushinsa kada ka bashi da kada ka bashi kada ka damu da shi saboda shedan yarin jaye shi dabi'arsa kuma ta motsa ya rasa hankalinsa to a duk lokacin da ka kula da shi ka kula shi kuma ka amsa mishi da gurgurdan aikin sa sai kaga ya zama mai hankalin da ya fuskanci mahaukaci sai ka zamanto mai hankali wanda ya fuskanci mahaukaci ko kuma kamar farkakke da ya zargi sumamme ko kuma kamar farkakke da ya zargi sumamme talaifin to laifin ya zama naka kai dai ka kalle shi kawai da idon rahama kuma ka sani cewa lalle duk lokacin da ya fadaka to zai yi nadama kan abin da ya gudana sannan zai jinjina maka bisa hakurin da kai wannan halin ya kamata yaro ya koya yayin da mahaifinsa ya fushi haka kuma aboki tare da abokinsa da mace yayin fushin mijinta sai ta bar shi ya huce ta hanyar abin da yake fadi ina neman tsarin Allah daga shedan la'anan ne kuma su kauda kai shin ba kwa san Allah ya gafarta muku alhari Allah mai gafara ne mai jin kai ina fadin abinda kuke saurara kuma ina neman gafarar Allah garin tare da ku dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halitta sannan ya daidaita abin halittar shine wanda ya baiwa dukkan komai halittar sa sannan ya shiryar kuma ina sheda babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ke bashi da abokin tarayya mulkin samai da kasa da abin da ke tsakanin su da abin da ke karkashin shi sana sani ina shedawa lalle shugaban mu kuma annabin mu Muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabban sa da wanda ya fi tabarkin sa da aminci mai yawa bayan haka ya ku yan uwa musulunci daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane akwai fadin Allah madaukakin sarki cewa kuma ku fadi magana mai kyau zuwa ga mutane ma'ana ku yi musu magana mai kyau ku sassauta musu ku horas da kanka ya kai bawan Allah bisa mu'amalantar mutane da kyawun dabi'u sifofi na gari da halaye masu kyau ya zama ba za ka yi wani abu ga dan uwanka ba sai irin abinda kake so a yi maka kuma duk abinda ka kishi a kanka kada ka yi shi ga waninka daga cikin abinda zai shiga wannan babin shine ka rika kwadayi akan amfanar da mutane sanya su farin ciki taya su murna damuwa da damuwar su da lallashin su sannan da kasancewa tare da su a lokacin yalwa da tsanani da kyautata musu sannan da rashin goranta musu kuma ka rika nisantar abin hannun su kada ka yi musu hasada cikin abin da Allah ya ba su na daga falalar sa kuma kada kake jiran godiya ko yabo daga gare su bisa kyauta da kai musu kada ka nemi sakayya bisa kyautatawarka idan wani ya fusata ka to ka kasance mai hakuri kuma ka hadiye fushinka kai gaggawa wurin neman uzuri daga wanda kai masa laifi kuma ka zama mai kubutacciyar zuciya game da yan uwanka kuma ka karbi uzurin wanda ya zo maka daga cikin su yana mai baka uzuri ka rika lalumo musu uzuri koda sun yi maka kuskure a lokacin da zaka yi nasiha kuwa kada ka manta da alherin da ke tattare da dan uwanka ka rika yin zargi cikin ruwan sanyi da tausasawa ka rika yin rangwame kada ka rika neman hakkinka cikakke kada ka rika kwadayi akan abinda zai yada su ka rika kwadayi kan abinda zai yada soyayya tsakaninka da waninka kamar yada sallama tausasa magana murmushi kiran mutum da sunan da yafi so da bada kyauta kuma kamar yadda ya wajaba kanka ka rika yin tawali'u ka rinka yin alfahari da abinda kake da shi kada ka raina abokinka kada ka sanya shi cikin damuwa kuma ka rika fahimtar maganar sa da mafi kyawun ma'ana ka kiyaye jiji da kai ga wani ta hanyar maganar ka ba tare da ka sani ba kuma ka rika shawartar ma'abota hangen nesa kada ka rinka rinjayar da ra'ayinka ka kiyaye jefa kanka cikin tuhuma sai ka zama sababi na munana zaton mutane gare ka ka nisanci miyagun magana da lafuzza munana masu cutarwa kuma kada ka jefa kanka cikin abinda ba zai zama mai amfani ba na daga shanin wasu kada kai tambaya kan abin da bai shafe ka ba, kada ka bibiya al'aurorin musulmi, kada ka yi farin ciki idan wata musiba ta same su, kada ka ambaci ababin su, kada ka zalunce su, kada ka yi musu algush, kada ka yarbar da su, kada ka bayyana sirrorin su, kada ka taba mutuncin su, kada ka keta alfarmar su, kada ka bata tsakanin su, ka kasance mabudin alheri da daidaito ta hanyar musu addu'a da binciken halayen su da biya musu bukatun su da magance matsalolin su. Wanda ya fada cikin wata masifa to ga masa nasiha, ka tuna masa Allah saboda yawantaka da soyayya, kada ka bar shi cikin gafalar sa. A ɗaya bangaren, idan wani ya fadakar da kai akan wani kuskure da ka aikata, to ka amshi nasihar sa kana mai godiya, kada ka yi kifadi, bari ma dai ka mika wuya zuwa ga gaskiya, ka jayi zuwa gareta. Ka kula, kada ka rayu kana mai yawan shakka, mai tababa, kana mai shagaltuwa da fassara manufofin mutane da hukunci akan niyoyinsu, bari dai ka yi cudanya da mutane da abin da ya bayyana daga gare su. Ka mika wa Ubangijin sanin abin da suka boye, domin hisabin su yana ga Allah ne madaukakin sarki. Sai da yardan Allah shine abin da yafi damuwarka da kololuwar abin da kake nufi a cikin dukkan lamuranka. Kuma ka sani, duk yadda ka kai wajen neman yardar mutane, to ba za ka iya samu ba, domin gamsar da mutane abu ne ba mai yiwuwa ba. Sai dai ka kyautata mu'amala da kowa, kuma ka gabatar da abin da za ka iya wajen isar da abin da ya wajaba a gare ka, ka daidaita kuma ka kwatanta, kuma ka roki Allah mai cikakken iko afuwa akan tawayewa. Ya ku musulmi, shari'ar mu mai haske ta yi umarni da haɗin kai da dinke baraka da nisantar sabani. Allah madaukakin sarki ya ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku, kuma kada ku raba. Kuma lallai mu, saboda munasabar wannan taro da ake yi na haɗin kan ƙasashen Larabawa a cikin wannan ƙasa mai albarka, muna roƙon Allah ya sa wannan haɗuwa ta haifar da ɗa mai ido da natija mai albarka da arishi na alkhairi wajen tabbatar da ababe masu amfani ga ƙasa da bayin Allah. Wannan kenan, ya ku bayin Allah, ku yi salati da sallama ga annabinku domin amsa kiran Ubangijinku. Lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi salati gare shi da sallama mai yawa. Ya Allah, ka yi salati ga annabi Muhammadu da alayen annabi Muhammadu, kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da ala annabi Ibrahim. Ya Allah, ka taimaki musulunci da musulmi, ka ɗaukaka kalmar gaskiya da addini da falalarka, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai, ka halakar da makiya addini, ka gare ƙasa mai tsarki daga dukkan makiya musulunci da musulmi. Ya Allah, ka sanya ta zamto ƙasa mai aminci, mai lumana da wadata da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah, ka tunkuɗe mana tsadar rayuwa da annoba da cututtuka da zina da riba da girgizan ƙasa da masifu da munanan fitintunu bayyanannun su boyinsu daga kasar mu a kebance da sauran kasashen musulmi. Ya Allah, ka taimaki yan uwanmu masu rauni da mujahidai bisa tafarkinka, da masu dako a fagage, da masu kare iyakokinmu. Ya Allah, ka kasance mai taimako a gare su, mai basu nasara, mai karfafawa, mai kawo musu dauki. Ya Allah, ka amintar da mu a cikin kasashen mu da garuruwan mu, ka inganta shugabannin mu da jagororin mu, ka sanya jagoranci mu ga wanda yake tsoron ka, yake bin yardar ka, ya Ubangijin talikai. Ya Allah, ka zartar da majibincin lamarin mu, mai hidima ga masallatai biyu masu alfarma da magajin sa zuwa ga abin da kake so, kuma ka yarda da shi na daga magana da aiki, ya raye ya tsaye, kuma ka yi riko da hannun su zuwa ga ayyukan alkhairi da takawa, domin rahamarka ya mafi tausayin masu tausayi. Ya Allah, muna roƙonka ababen da ke tabbatar da rahamarka da himma wurin neman gafararka, da kubuta daga zunubi, da ribata daga dukkan alheri, da rabauta da gidan aljanna, da tsira daga azabar wuta. Ya Allah, ka hada zukatanmu, ka gyara tsakaninmu, kuma ka shirar da mu zuwa ga tafarkin aminci, ka tseratar da mu daga duhu zuwa haske, ka nesantar da mu daga alfasha, wanda ya bayyana da wanda ya boyu, kuma ka yi mana albarka cikin saurorinmu da ganinmu da zukatanmu da iyalanmu da zuri'armu, kuma ka karɓi tubarmu. Lallai kai mai karɓar tuba ne mai yawan rahama. Ka sanya mu daga cikin masu godiya ga ganimominka, masu yabonka akanta, masu karɓarta, kuma masu ka cika mana ita. Yabo ya tabbata ga Allah Ubangiji alkai, tsira da aminci su tabbata ga shikamakin annabawa da alayensa da sahabbansa baki daya.